Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Yamai a jamhuriyar Nijar kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku salama cikin shirin namu na musamman wanda za mu gabatar muku da shi daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Shirin da cikin sa za a ji cewa ana ci gaba da samun ra'ayoyi daban-daban game da yadda zaben kananan hukumomi na 13 ga watan Desamba ya gudana a jamhuriyar Nijar. A tarayyar Najeriya kuma kungiyar dattawan arewacin kasar ce ke ci gaba da gudanar da ziyara ta musamman a yankin Niger Delta da kuma kudu maso gabashin kasar biyo bayan barnar da aka samu a zanga-zangar SARS. Akwai shirin kuwa bar gida da sharhin jaridun Nijar sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma a fara da sauraron labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya mai karantawa Sarfi Lahashin Gumel. Zaɓen shugaban kasar Amurka Joe Biden ya faɗa Amurka jiya Litinin cewa demokaradiyya ta yi nasara yayin da masu zaɓe daga duk faɗin kasar suka jefa ƙuri'un da ke tabbatar da nasarar da ya samu a zaɓen da aka yi a watan jiya. Yana mai cewa ƙa'idojin mulkin kasar an tursasa su, an gwada su, ana musu barazana amma ba su ruguje ba. A wani jawabi daga tsohon gidansa na Wilmington da ke Delaware, Biden ya yi jagorantar Amurka bayan hanyar yakin neman zaɓe da kuma kin amincewa da shan kayi da shugaba Donald Trump ya yi. Biden ya ce, idan wani bai sani ba a baya, to ya sani yanzu. Abin da ke buga a zukatan al'ummar Amurka shine demokaradiyya. Yancin faɗin albarkacin baki, yancin yin zaɓe da zaɓar shugabannin wannan ƙasa. Mu kuma mulki kanmu. Bayan samun sama da ƙuri'u miliyan 81, Biden na shirin hawa kujerar shugabancin ƙasar a ranar 20 ga watan Janairu. Babban Attorney General ɗin ƙasar Amurka William Barr, ɗaya daga cikin manyan abokan shugaba Donald Trump, ya yi murabus a daidai lokacin da ake ci gaba da zaman tankiya da shugaban kan ikirarin da ba shi da tushe na shugaban kasar na magudin zaɓe da kuma binciken dan zababben shugaban kasar Joe Biden. Jiya Litinin ya je fadar White House inda Trump ya ce babban lawan ya gabatar da wasiƙar yin murabus nasa. Kamar yadda wasiƙa ta ce, Bill zai ajiye aikinsa gabanin Kirsimeti don yin hutun tare da iyalansa, a cewar Trump a shafinsa na Twitter. Trump ya fito ƙarara ya nuna fushinsa game da kalaman ba ga kamfanin dillancin labarai na Associated Press a farkon wannan watan, cewa sashen shari'a bai gano wata badaƙalar zaɓe da za ta sauya sakamakon zaɓen ba. Trump ya kuma fusata cewa ma'aikatar shari'a ba ta fito fili ta sanar da cewa tana binciken Hunter Biden gabanin zaɓen ba, duk da manufofin sashen game da irin wannan sanarwa. Kasar Amurka ta zarce yawan mutane 300,000 da suka mutu sanadiyar coronavirus jiya Litinin. A ranar ne kuma aka yi wa ba Amurka na farko rigakafin cutar coronavirus a kasar. Wannan lamari na zuwa ne makonni biyu bayan da miliyoyin Amurka suka bijirewa gargaɗi don kaucewa tafiye-tafiye tare kuma da taruwa da dangi don hutun cika-ciki. A cewar cibiyar da ke bibiyar cutar coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins, ya zuwa yammacin jiya Litinin Amurkawa 300,367 ne suka mutu daga COVID-19. Cutar da coronavirus ta haifar. Amurka tana da mutum ɗaya cikin mutane 5 da coronavirus ta kashe a faɗin duniya. Yayin da aka ɗauki watanni 4 kafin Amurkawa 100,000 na farko su kamu da ƙwayar cutar. Wasu masana kiwon lafiya sun yi hasashen sake mutuwar wasu mutum 100,000 kafin ƙarshen watan Janairu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Habasha ta tura ma'aikatan gwamnati bakin aiki a Tigray jiya Litinin, kuma ta umarci masu makamai su kwanta ɗamara yayin da gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed ke ƙoƙarin dawo da zaman lafiya a yankin arewaci bayan yaƙin makonni. Hakanan an maido da wasu hanyoyin sadarwa da wayar tarho a babban birnin yankin Mekele, bayan da aka katse hanyoyin sadarwa tun bayan harin da sojojin tarayya suka kai a ranar 4 ga watan Nuwamba. Amma akwai rahotanni game da tashin farashin man fetur da kayayyakin abinci da kuma karancin ruwa. Rahotannin yunwa da cin zarafi ya fito daga 'yan gudun hijira, waɗanda wasu daga cikinsu gwamnatin Habasha ta mayar da su zuwa Tigray, yankin da har yanzu an hana 'yan jarida aiki ba tare da izini ba. Kasar Amurka ta sanar da cewa a hukumance ta cire sunan Sudan a matsayin kasar da ke daukar nauyin ta'addanci sakamakon sauyin mulkin demokaradiyya mai cikin tarihi. An sanya sunan Sudan a matsayin kasar da ke daukar nauyin ta'addanci a shekarar 1993 saboda wasu manufofin shugaba Omar al-Bashir na wancan lokacin, wanda ya goyi bayan kungiyoyi masu gwagwarmaya irin su Hamas da kuma nuna goyon baya ga mayakan sa kai irin su shugaban kungiyar Al-Qaeda Osama bin Laden. A cikin shekaru biyu da suka gabata, wata zanga-zangar adawa ta haifar da hamɓarar da Bashir, wanda ya mulki Sudan tsawon shekaru 30, kuma manufofinsa sukan sabawa Amurka da Isra'ila.
Da labarin duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai taskar rahotanni. Zamu kuma farawa ne da jamhuriyar Nijara, inda yayin da ake ci gaba da tattara sakamakon zaben kananan hukumomi da gudana ranar 13 ga watan nan na Disamba, jam'iyyun siyasa na bangarori daban-daban a kasar sun bayyana ra'ayoyinsu game da yadda zaben ya gudana, kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Haruna Mamman Bako daga Birnin Gwani.
Yayin da aka kammala zaben kananan hukumomi da na 'yan majalisun jihohi a jamhuriyar Nijar, ra'ayoyin 'yan siyasa a gunduma na birnin Kwani na ci gaba da bambanta game da yadda zaben ya wakana, duk da yake ijma'in su sun nuna cewa zaben ya wakana laulami. A jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a mataki na ƙasa, an yi zaɓe lafiya kuma suna ganin akwai haske ga nasu ɓangaren da zaran hukumar zaɓe wadda adda alhakin wallafa sakamakon zaɓe ta yi hakan, in ji ɗan baba Ummance ni.
Masu karin magana ka cewa rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗaya ta yi kumya. To gashi rana ba ta yi ƙarya ba tun da ranar ta zo an kaɗa ƙuri'a, kuma gashi uwar ɗaya ita ma ba ta yi kumya ba.
Sai dai a cewar Jadi Lumana, masu adawa a mataki na ƙasa suna zargin masu mulki da amfani da kuɗaɗe masu tarin yawa lokacin da aka gudanar zaben na ƙananan hukumomi. Lalle duk ƙuri'ar da ka ga sun samu nan cikin waɗin ƙasar ga wata kuɗi na son kasaita, ta kuɗi na son kasaita saboda yin.
Wannan ba ka tsoron a ce kun shawa musu kashin kaji na cewa sun ba da kuɗi ina hujja take na wanda za a ce an ga lalle an yi haka?
To ba ga hidi da ƙasar ga farko yawo su kai ƙasar ga wani mai kaji mai ga hanya. Shi ko Maitar Abdulmuni na jam'iyyar RDR canji a cewar su sun gamsu da ganin ɗan siyasa sun kawar da dukkan wata hitina da hayaniya a lokacin wannan zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi.
To zaɓen ya gudana bisa kwantaccen hankali, saboda ka san tashin hankali ne jama'a ba a san cikin kowace hanya, saboda shi tashi hankali shi ka lalata komai. To a magana ta gaskiya, duk maganar da ya zanta baki ta, to abinda siyasa ta kumsa kina ta ita maganar baki, inda duk abinda ba siyasa ba a san ta kai gare shi a ta kai ga kiyayya ko ta kai ga buge-buge. To saboda haka wannan duk ba mu same shi ba kwanni alhamdulillah.
Ana ta bangaren Abdurrahman Idris Kada soja na jam'iyyar NPR jamhuriya ya ce jama'a da dama ba su gane tsarin zaben na takarda guda ba, sabanin na takardun jam'iyyu da dama da suka saba da shi a shekarun da suka gabata.
Lalle akwai matsala wadda an ka samu wajen wanga biletan UNIC. Da farko dai shi zaben kanshi macewayi, na farko mutane 'yan siyasa ba su samu dama ba
ba a
ba da tazara ba ta kamfe wanda mutane za su gabatar da biletan kin ga magoya bayansu. To kuma su magoya bayan abin ya zo musu game sai sun kai dibi, kamar wancan zaɓe ne wanda an ka saba da shi na ka ɗauki wanda kake so ka sa cikin envelope ka shehu ƙuri'a. To sai kuma daga baya zuwa ƙarshe sai an ka ce mutane kuma biletan UNIC ne ga yanan kaf, sai an diba a Dongola kuma jam'iyyu sun yawa, ko a ce a Dongola mu wanga a Dongola mu wanga. To dan tule ka sai an ka samu matsaloli da dama wanga ba a saba da shi ba, tun da rashin saba da ba a yi da shi ba, za ka iske rumfa number de votan da an ka samu sai ka ga nulikin ya hi sakamako na samu mafi yawa duka runhunonin duk haka nan suke.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To su ma shugabannin kungiyoyin fararen hula a yankin da Magaram sun tofa albarkacin bakunan su game da yadda zaben na kananan hukumomi ya gudana, tare kuma da kira da hukumar zaɓe mai zaman kanta Seni na ganin ta ɗauki ƙwararren matakai domin kaucewa irin kurakuran da aka gani a wannan zaɓen. A zaɓen shugaban ƙasa haɗe da na 'yan majalisar dokoki na ranar 27 ga wannan wata na Disamba,
Ahmad Dankwari mamba na MPCR coordination kin da magana ya wakana cikin kwancin hankali babu wani tashin hankali dai wanda ya hana zabe amma an sami ɗan matsaloli kadan kuma abin da ya kawo haka yana cikin tsare-tsare inda ba samu ba aka kai biletan wasu guri da yawa inda shine ya kai zaben ya dan samu tsayi ko wani guri amma wannan kuma bai hanawa a ingantar da zaben tunda ba matsala bace da za ta sa ya kai zabe bai kyau ba tunda aka diba da baki guda mutane sun mutu sun yi zabe kun babu tashin hankali ciki wannan mu a matsayin mu na yan kungiyar hula sai mu jinjina ma al'ummar Niger sai mu jinjina ma duka wanda suka tsara zaben wannan dan saboda an yi shi lahiya an kare shi lahiya kenan wannan ya kamata a ce gaba an za a yi an aiko takardar zabe tun da wuri saboda a samu a kauce ma wannan matsalar wanda za ta kai zabe har a jashi ya kara kwana guda za mu yi kira ga 'yan siyasa tun da yanzu zaben da za mu yi na kwanan nan mai zuwa na shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki ne yi kamfani ta lalima kuma a su faɗakar da magoya bayansu saboda a samu a yi zaben nan kamar yadda aka yi shi na ƙananan hukumomi ba tare da an tada jijiyar wuya ba ba tare da an yi hatsaniya ba a yi a kare lahiya.
Sunana Malam Maje wakili ne na wannan ƙungiya mai ƙirƙirar wanki da rashawar da ake ma Transparency International. An yi zaɓe na kansiloli sai dai mun yi wa mun gani kamar an samu wani ɗan latti wasu kurakurai za a ce a cikin wannan zaɓe kamar latti ne wajen kawo kayan aiki wannan kowa da kowa ya shaida da 'yan siyasa da su 'yan sinin masu wannan aiki kowa ya na'am lalle wannan kayan sun zo a latti lalle wannan kurakurai ne za mu ba da shawara saboda gaba a ɗauki mataki ƙwararre don a kiyaye saboda irin wannan shi ne yake sa mutane da su riga kamar za a wani abu a cikin wannan muna fatan zaɓe a ƙasar Nijar mutane da 'yan siyasa da kowa ya yi ƙoƙari a yi zaɓe bismillahi babu wani tashi hankali na ɗan giya wani na ɗan yaba da zaɓen mutum da mutane suna shiga suna yi tawala milahiya ba mai tsokalar wani kenan inda ya ci gaba da wannan abin alheri ne a cikin wannan ƙasar tamu.
Ya yabra masu jagora na ƙungiyar Alternative Esposito da kenan jihar da magana. Akwai kurakurai da yawa duk da kima ba su hana ba gudanar da shi wannan zaben kurakurai na farko wanda aka lura shi ne akasarin wato runhunan zabe ba a bude su a lokacin da ya kamata ba kun gani wa'ansu gurare sai karhe 9 sai karhe 10 saboda daniyar sanadiyar wato kamar ba kai kan aikin ba ko kuma ma ba hore ba na biyu kuma mun yi la'akari cewa malaman da ya kamata su gudanar zaben nan ba ba su horo ba isheshe ko ma ba a ba su horo ba na uku kuma kun gani sai a jiya wato kusan da yamma wata wasiƙa ta kungiyar hukumar ne ta hoto cewa mutum an yi dangwala akan wato alamar farcin shi ko kuma a cikin wani daki da aka yi zaben ya cancanta su kuma ainihi ma an wanda aka ba su wurin an ce musu wanda dangwala akan wancan zabe bai yi ba kenan an samu mafiyan biletan nil kenan wanda aka yi asara kai muna fata nan gaba ya kasance hukumar zabe ta dau wannan kurakure na harko su gyara wannan kurakuren tun kafin lokaci ya zo saboda a kare gaba.
To madalla yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda tawagar kungiyar dattawan kasar ke ci gaba da kai ziyara ta musamman a yankin Niger Delta da kuma kudu maso gabacin kasar inda kabilar Igbo take domin ganin irin bannar da aka samu ta rasa rayuka da kuma dimbin dukiyoyi ga al'ummar rayucin kasar da ke zaune a waɗannan yankunan biyu a zanga-zangar kawo ƙarshen rundunar SAS kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Lamido Abubakar daga Fatakol.
Tawagar dai ta fara zuwa jihar Rivers inda bayan ganawa da gwamnan jihar Rivers barista Yeso Buke tare da bayyana masa makasudin zuwansu jihar ta Rivers inda suka bayyana muhimmancin al'ummar ta arewacin kasar tare da bukatar kiyaye haƙƙoƙinsu. Dr. Hakim Baba Ahmad shine mai magana da yawun kungiyar dattawan arewacin Najeriya kuma ga abin da yake cewa
suna Dr. Hakim Baba ne nakan yi magana da yawun kungiyar dattawan arewa mun san cewa yau inda wannan daki ya cika akwai waɗanda za su ji daɗi saboda mun yi abin da ya kamata duk inda kuke duk abin da ya shafe ku ya shafe mu mu ne muka yi abin da ya kamata mu zo mu nuna muku jajan abin da ya faru.
Shi ma wani dattijon kungiyar ta 'yan arewacin Najeriya injiniya Bello Suleiman Sakkwato ya yi tsokaci kan yadda al'ummar arewacin Najeriya suka halarci taron da kuma kira gare su da su rungumi zaman lafiya.
Injiniya Bello Suleiman ko wanda ke akwai mutanenmu gaskiya mutanenmu da ke nan kun burge mu saboda kuna zaman lafiya kuna bin dokoki kuma kamar yadda muka faɗa yanzu duk wannan bai dame ku ku tabbatar da kuna da shugabanni da uwaye a sha'arewa kada ku ji tsoro ku gaya mana cewa ga abin da ke damun ku
wasu ƴan arewacin Najeriya dai sun gudanar da jawabai daban-daban na maganar rungumar zaman lafiya
duk matsalar da muke ganin muna da ita idan babu security na rayuwarmu da kasuwancinmu babu wani abu da zamu iya yi idan an kashe kai na wani kuma ba da magana hili wani magana gida
shi ma gwamnatin jihar ta Rivers barista Yeso Wuke yace
all of us know the relationship between our region and the northern part of the country that alone tells us that we have to do everything we can
yana cewa ne zaman lafiya ya inganta a jihar Rivers kuma ya arewacin Najeriya na da matukar muhimmanci ga jihar Rivers kuma suna zaune lafiya suna gudanar da harkokin su na yau da kullun a jihar Rivers kuma duk abin da ya taba dan arewa a jihar Rivers kamar ya taba mu ne ziyarar data da tawon arewacin Najeriya na ci gaba da gudana ne a yankin kabilar Igbo kuma ziyarar ta bar baya da kura domin hadaddiyar kungiyar nan ta kabilar Igbo wato Ohanaze ta fito ta ikirarin cewa kungiyar da tawon arewacin Najeriya a kirarin da ta yi na cewa yan kabilar ta Igbo su ne suke tada zaune tsaye da rikice-rikice na farma yan arewacin Najeriya a yankin Niger Delta da kuma yankin na kabilar Igbo ikirari ne kawai da bai da tushe balle makama Lamido Abubakar muryar Amurka daga Port Harcourt Najeriya
Gama sauraron mu jamhuriyar Niger suna iya samun mu a wasu gidajen rediyo masu zaman kansu da suka hada da amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5 a Ghana kuma ana iya samun mu a Alpha Radio da ke birnin Kumasi yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai kawo mana shirin kowa bar gida
kowa ya bar gida gida ya bar gida
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata a cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe a yau kuma ga ci gaban hirarmu da Malam Idi ta asalin kasar Niger mazaunin jihar North Carolina da ke Greensboro da ke nan Amurka
bayan sai da wata guda ka ci a koma a yaki a kuma ga yake to wannan abun ya wa fatura nan ciwo suka ce za mu yi ba a kullu lokacin da za su samu rana ta lita san ta mai wani abu da su ma za su hada ba da wannan murskin sai suka ce a ba za mu barka baka ciki muna bukatar ka ta baka kinka ciki ai mu samu wanda zai dauki wurin ka sai mun bashi formation wata shiga kenan yanzu gaskiya bukatar da ya kamata ka sa kamfani a tura ka karatu Port Harcourt ka zauna ka wuce aiki sai daga can da suka mun wannan abu na ce to ka ga za ka yi gaba abin ba zai bada da an fara da daga da ci tugara wa kai na abin da tambaya ma a bani kamar hutu na irin wannan abin da ake cewa wizard disponibility a wani dan lokaci na in yi wannan aikin din ko na iya yin kamar yadda nake yin aikin na wani ne zai bana da yin suka ce wannan ma bawo in ina marabus da in yi marabus a ce kutun da saboda haka marabus ne zai Allah da iko shi kuma ka yin yi marabus din ma sai na ina cikin dalli sai na sai na ci kowar da ne min yi zuwa Amurka kuma da wannan abu Allah sai kama mun a san biza da shi kowar da zuwa Amurka da harkar da kuma dai yana da tata kuma da iya aikin hannu da in nazo da nan akwai aboki na da zo zan ce mun zo nan ka zo ka samu a fara aikin ka
Ikola, to kan samu ɗan matsala wajen bidar visa ta shiga nan Amurka a lokacin?
Wallahi a lokacin nan ka mutane suna cewa visa ta Amurka a lokacin nan wahala take ba da wala. Wallahi mala blasis ide gaskiya ba samu wahala ba ne.
Mun ka gwada musu da kana da wasu ƴan kuɗi cikin bankin naka ko?
Wannan ban gwada musu komai ba. Wanda aboki na mune abuna takardar ya gayyace ni a zo da na. Kawai shi ya ba da ita ce na ta yi da ta kuma takardar aiki na. Sai kuma takardar ta take na yi gidan tambayar ma da saka mani ana ce ana yawan tambayar ka ni tambaya bi ka wata muni. Ina za ka na ce Amurka ni kisa ta ce me za ka je ka yi na ce a wani aboki na ya gayyace ni ta ce ta ce to ka san kuɗin zuwa Amurka daga nan zuwa Amurka nawa ne na ce a ni ba kuɗi ba nake TV ni a bata ce ta ba kan da ta ce na ba daraja ba wannan ba dan kuɗi ba zan san kuɗi na sani a lokacin nan akwai a Afrika dan zuwan energy yana kamar miliyan a cikin miliyan ne gaba da ana yi da kira ki baka ji ka 22 haka
iko Allah ban tinka kwasi shekara wajen 15 in cika na aiki a Niger sai ga ka Amurka da ka zo Amurka ya kaga yanayin aiki ya kaga rayuwar
abun to kuma gaskiya aikin nan da ne a kamfanin nan na sabuli da tilare SPCN kamar ya bani horo ya bani horo da na zo sai na ciki ban samu wata wahala ba ta tusuwa da yadda suke tafiyar aikin su tunda da na zo ne ka san ko mutum ma wurin inda muka waran inda na yi shekara 13 a ni da ina aikin su ma suna da kashi kamar hawa uku na aiki wanda suke ce ma kamar na Amurka na cewa first shift second shift third shift
kamar travel da shirke ne
eh travel da shirke mun ji kawai dan nan na riga na saba da su wallahi wala Abdulaziz shigowa ta Amurka ne mai misati na wala aiki
to ai mala to ai baka da takardu ko
ai kuma rashin takardu a lokacin nan a Amurka ba mai tambaye ka da kada dan idan ka zo inda kake zuwa kamfani dan mun isko dan uwa da suke aiki ana su suka taimaka mana su suka gwada mana hanyar da ake bi akwai wanda suna da mutanen su wanda suke da kamfanin ne kamar sai da su wanda suke
na gani
su da muka zo su suka kama mana suka kama mana ga hanya da za ku bi ga hanya da za ku bi ga hanya da za ku bi idan ma an tambaye ka kana takarda sai kana takarda
iko har
wani bincike ba ake ba bincike a lokacin nan
kinan dai alamun lokacin ana bukatar mutane akwai aikin ba mutane
aiki ne sai wallahi malam Abdulaziz aiki uku ne
iko Allah
in na sauka daga wannan sauka daga wannan na sauka daga wannan sauka daga wannan to aiki na uku shi kuma weekend ne sai na dauki yuwa sau da wani shi kuma nake security kalmi
kina da tambaya
an kabar wannan gobe ma kana samu wani a lokacin da baka zo
kinan kana aiki awa nawa gani
to su kan bani akwai wanda zaka yi awa 8 akwai wanda zaka yi awa 12 da awa 12 shine wannan idan kai awa 8 wannan awa regular awa ne regular time ne kenan babu wasu awa amma an saka hauda daga awa 1 zuwa awa 4 nan ko awa 6 nan da kai sai ya ka overtime sai alam ka kashi akwai wanda suke baka kashi 100 bisa 100 a baka wasu kuma su baka kashi 50
malam Umaru Sanda idi kenan dan asalin kasar Niger mazaunin jihar North Carolina da ke Greensboro Bungoli da kan ba mu damar tattauna ta da kai cikin shirin kowa bar gida gida ya bar shi wani ni Abdulaziz Adli Turo ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC
to madalla yanzu kuma ga Suleiman Munu Barma dauke da shirin jaridun Nijar
zan mu fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar Sahel wacce ta mai da hankali akan zaben kananan hukumomin da aka gudanar a ranar 13 ga watan Disambar 2020 a fadin kasar Niger. Jaridar wacce ta ce mutane sun fito sosai don kada ƙura'a a gundumomin birnin Yamai ta ambato shugaban kasa Isu Muhammadu yana kira ga hukumomin dake da hannu wajen tafiyar da sha'anin zaben kasar ta Niger su dauki matakan tabbatar da haske, adalci da gaskiya a dukkan zabukan da ake shirin gudanarwa a watan nan da muke ciki. Jaridar L'Actualité ta bayyana cewa an yi watsewar baran-baran a jerin zaman da tawagar haɗin gwiwar CDAO da AU ta yi da bangarorin da ke da ruwa da tsaki a sha'anin zaɓe a nan Nijar. Jaridar ta ce tawagar ta zo birnin Yamai ne da nufin sasanta rigingimin da ke tattare da tsare-tsaren zaɓuɓɓukan da ake shirin gudanarwa, sai dai kuma haƙa ta kasa cimma ruwa sakamakon yadda 'yan hamayya ke kallon ƙungiyar ta CDAO a matsayin 'yar amshin shatan shugabannin ƙasashe. Jaridar Lanketar ta ce ƙorafe-ƙorafen 'yan siyasa sun fara yawa a gaban kotun tsarin mulkin jamhuriyar Nijar biyo bayan zarge-zargen da wasu 'yan takara ke yi wa wasu daga cikin abokan fafatawarsu a zaben da ke tafe a kasarinsu saboda dalilai na rashin cika ka'ida ko kuma rashin halaccin shiga zaben kansa. A wani labarin na daban, jaridar Le Sahel ta ruwaito cewa hukumomin Nijar sun bayyana shirin rufe makarantu daga ranar 17 ga watan Disamba zuwa 1 ga watan Janairun 2021. Matakin wanda ke zuwa a wani lokacin da ya rage mako guda a fara hutun sallar Kirsimeti wani abu ne da ke hangen da'ile annobar corona bayan la'akari da yadda cutar ta sake dawowa a 'yan makonnin nan kamar yadda majalisar ministoci ta sanar a zamanta na ƙarshen mako. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To za mu kammala shirin ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Jam'iyyar Kwaminisanci ta China tana ci gaba da ayyukanta na neman murkushe masu rajin demokradiyya a Hong Kong waɗanda suka nuna jarumta wurin ƙalubalantar jam'iyyar Kwaminisancin na neman mallakar Hong Kong daga Beijing. A wani makirci na baya-bayan nan da gwamnatin China ta kulla, wata kotu ta yanke hukuncin zaman gidan yari akan wasu matasa uku shugabannin wani gangamin demokradiyya. Joshua Wong, mai shekaru 24, ya riga ya goge a harkar siyasa da kare haƙƙin bil'adama a Hong Kong. Shugaban ɗalibai ne a jerin zanga-zangar shekarar 2014. Kana yana cikin iyayen jam'iyyar nan da aka rusa ta da ake kira Demosisto. A ranar 2 ga watan Disamba, an yanke wa Mr. Wong hukuncin zaman gidan yari shekaru 13.5 saboda samunsa a cikin zanga-zangar shekarar 2019 a gaban helkwatar 'yan sanda. An kuma daure wasu kusoshin jam'iyyar guda biyu da suka hada da Agnes Cho da Ivan Lam, inda Cho za ta kwashe watanni 10, kana shi ma Lam zai kwashe watanni 7 a gidan yari. Shugabannin uku suna cikin masu zanga-zanga 10,000 da aka kama a Hong Kong tun cikin shekarar 2019. Kamin da ya hada da wani shahararren mai kafafen yaɗa labarai kuma ɗan rajin demokradiyya Jimmy Lai, ya faru ne a lokacin da gwamnatin China ke ci gaba da yin katsalandan a harkokin Hong Kong da take wa 'yan yankin 'yancinsu, lamarin da ya saba da doka ta ƙasa da ƙasa da China ta amince da ita. Amurka ta yi takaicin yadda gwamnatin Hong Kong ke amfani da siyasa tana tsananta wa 'yan rajin demokradiyya, inji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya rubuta a wata sanarwa. Ya ce yin amfani da kotu wurin hana faɗar albarkacin baki alama ce ta mulkin kama karya, kana yana kuma tabbatar da jam'iyyar Kwaminisantin China tana jin tsoron faɗar albarkacin baki da kuma samun walwalar tunani na mutanenta. Pompeo ya ce Hong Kong a tarihance ta amfana daga tsarin walwala da kuma gaskiya wanda yake aiki da 'yan ƙasa masu fafutukan lumana kamar su Joshua Wong da Agnes Cho da Ivan Lam da kuma Jimmy Lai. Ya kamata mutanen Hong Kong su samu walwalar rayuwa kamar yadda doka ta asali ta basu a yarjejeniyar China da Burtaniya wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da kuma shelar kare haƙƙin bil'adama ta duniya ta gindaya. Amurka a cewar Sakatare Pompeo za ta ci gaba da yin aiki tare da ƙawayenta da abokan hulɗanta a faɗin duniya domin ƙarfafa 'yanci da walwalar mutanen Hong Kong da duk waɗanda ake musguna musu ƙarƙashin mulkin danniyar jam'iyyar Kwaminisancin China. Muna tare da Joshua Wong da Agnes Cho da Ivan Lam da Jimmy Lai da mutanen Hong Kong da duk mutanen China. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To da kuma haka muka kawo karshen wannan shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin murya Amurka dake Benin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake cewa ku kasance lafiya daga nan Benin Yamai.